ya mako da zuwa yanzu adadin waɗannan ƴan gudun hijira na karuwa wanda ma akasarin su mata ne ko da ƙananan yara. A halin ban tausayi waɗannan ƴan gudun hijiran da aka kashe mazajen su sun kuma mika kokon barin su nema kamar haka.
Waɗanda aka kai kenan wanda ba a gama tattara ba su ba su ba su kira su wanda shi ne ya fi
akwai mai gida na dai a ji an kashe shi ya bar yara tara ya bar cin su da yara da kuma ban shi da yaya da baban shi
da kuma ko zo
abin da ya faru kana yake mun ga na alƙali ne
ara ana ji an kashe yaran nan ya ɗaya wanda aka kashe kai mana kasa mutane hamsin da su ne muna zaune ta mu kan su za mu zama ba su da su ba to abin da muna buƙata wajen gwamnati wannan don a gwamnati ta ce mu ya gyara mana wuri kasa ya gyara mana mutane don Allah mu zauna lafiya wanda ya kai ko na cikin don ba a gyara mana don Allah ta da ba mana ya ya kuma an ko da wuta noman gyara su yanzu ku ta fada shi da wuta ga ta sai ba wanda ya wanda ya yara an gudu an bar yara an rufa su ta fada mu ba yara muna zaune
malama Margaret Obida janar kiwon lafiya ce da ke duba waɗannan ƴan gudun hijira ta ce zuwa yanzu sun ko duba marasa lafiya fiye da 150 a wannan sansani da aka tanadar ba ma ga waɗanda aka wuce da su zuwa manyan asibitoci da ke garin Lamuda da kuma Numan.
So some of them malaria. So we are all sick of children. Now there is
no... Da ma yake bane irin kokarin da karamar hukumar ta Lamu da ke dangane da waɗannan ƴan gudun hijira, Honorable Abubakar Yahaya, da ke zama kansila mai wakiltar na zaben lafiya, wanda ko shi ne ma shugaban kula da wannan sansani, ya buƙaci gwamnati ne da ta kawo musu ɗauki.
Yanzu ganin gaskiya kiran da zai yi wa gwamnati muna roƙon su da ƴan gudun hijira nan da dama don su rasa mazajensu. Wasu sun rasa duka kayan su don an kona gida. To a cikin gaskiya akwai karancin kaman kayan sawa akwai kuma irin taimako ne na gaggawa financially wanda da dama suka zo suka same mu suka kuma nuke wani kati ma da ya sa ya kira sai ya zai mana kuma to dole mu cire ɗan naira 100 sun yanke mu kuma muna da shi kuma da shi mu kasa hakuri wannan shine abin da yake tafiya muna roƙon gwamnati ta zuwa wannan wurin ana ga yanda da take maka musu domin mu rage musu darar da yin zafi sura wato kira da su ba ne su ba ne don haka kuma zama a cikin nan ba mu san wani hali ba su
to sai dai kuma ba sarakin yankin da ƴan gudun hijiran ke zaune a yanzu wato Kuftu Chief Jonathan Alfred yace za su ci gaba da taimakawa da ƴan gudun hijira.
Lalle akwai kalubale ba za a rasa ba. Kaga wannan wurin yayi karami da yawa yadda da su wayannan mutane 943 wayannan dan kowa suna kan zuwa. Kuma bayan akwai karancin ruwa za su ba musu sha wanda kuma za su samu su yi ɗan wanka sun ba ga shi ma lokacin da za su kuma yana zama da wahala. Ina roƙon shi ne girman gwamnan jihar Adamawa ya taimaka mana a zo a ɗan inganta mana wuri domin wayannan wai da wannan bala ya same su samu walwala. Na biyu kuma ina roƙon kuma shi ne gwamnan jihar ma na local government da kokarin da yake yi ya ƙara yi mana kokari domin a samu mana koda ruwa ne a ringa turo mana ruwa nan wanda mutanen nan za su yi amfani da shi domin buƙatunsu na yau da gobe.
Koma da menene fata ko shine Allah ka kwashe irin wannan tarika shi hankula. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.